sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri. A sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba, 2 ga watan Janairu ne shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
Baballe, kasar Rasha da kungiyar tsaro ta NATO suna ganawa a yau Laraba a Brussels akan taken da ke faruwa kan iyakar Rasha din da Ukraine. Wani matukin jirgin sama na Koriya ta Kudu ya mutu a jiya Talata bayan da jirgin sa samfurin F-5E ya yi hatsari a wani tsauni da ke kudu da birnin Seoul, babban birnin kasar, sakamakon gazawar inji, a cewar sojan saman kasar. Kana a yau Laraba an ba da rahoton wata babbar fashewa a wajen filin saukan jiragen saman kasa da kasa a babban birnin Somalia. Wani mai bayar da agajin gaggawa ya ce an samu asarar rayuka da kuma jikkata.
To, kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa gwamnatin jihar Borno ta bi sahun wasu gwamnatocin jihohin Najeriya wajen rattaba hannu kan dokar kare haƙƙoƙin ƙananan yara a jihar.
Muna kira ga al'umma, duk abin da yake tafe wanda aka ci ma ƴaƴansu zarafi ko ta fyaɗe ma yaransu ko ta yin luwaɗi ko ta wani irin cin mutunci ko cin fuska ko cin zarafi da aka yi, su garzayo su zo ma'aikatan shari'a.
Bayan nan muna tafa da hira ta musamman da tsohon ministan tsaron jamhuriyar Nijar kan sabbin takunkuman da kungiyar ECOWAS ta kakabawa Mali.
To, kasan shi an ce wani ciwo ke warke wani ƙurshi. Babu wanda ya hana yau shugabannin Mali su koma su gasa da yawa su ce musu ku zo a sasanta. Sai a ɗauki lokaci wanda ya kamata na shirya zaɓe a tsaida da shi shi kenan.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za mu gabatar da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamel Hikaya ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Kasar Rasha da kungiyar tsaro ta NATO suna ganawa a yau Laraba a Brussels akan taken da ke faruwa kan iyakar Rasha din da Ukraine. NATO ta bayyana rashin amincewar ta da sojojin da Rasha ke girkewa akan iyakar, tana mai cewa hakan na kawo cikas ga tsaron Turai. A nata bangare, Rasha tana bukatar tabbacin tsaro kamar takaita bude kungiyar kawancin NATO mai membobi 30. Kana tana mai cewa kare kasa kamar Ukraine iyakar ta za ta zama mai barazana. Jakadan Amurka a NATO Julian Smith ya faɗa wa manema labarai kafin taron na yau Laraba cewa a bangaren ta NATO ta himmanta cewa amfani da diplomasiya ka iya kwantar da tarzoma, a don haka abubuwa da za a tattauna wannan taron za su maida hankali ne wurin rage hadari da adalci da rage yawan amfani da makamai da kuma duba hanyoyin da za a rika tuntubar juna. Smith ya bayyana goyon bayan Amurka ga Ukraine, kana ya kara da cewa ayyukan Rasha ce ta haifar da wannan tashin hankalin. Wani matukin jirgin sama na Koriya ta Kudu ya mutu a jiya Talata bayan da jirgin sa samfurin 5E ya yi hatsari a wani tsauni da ke kudu da birnin Seoul, babban birnin kasar, sakamakon gazawar inji, a cewar sojan saman kasar. Ma'aikatar soja ta faɗa a wata sanarwa a jiya Talata cewa matukin jirgin ya gaza fidda kansa a cikin jirgin bayan da ya samu gargadin tashin wuta a cikin injin jim kadan da ya tada jirgin jiya da rana daga Sowon a cikin lardin Gyeonggi, kana ya fadi a tsaunin da ke kusa da garin Hwaseong. Sojan saman kasar ta ce matukin, wanda aka gano sunansa da Shim, shi kadai ne yake cikin jirgin. Yanzu haka ana gudanar da bincike akan hadarin. Samfurin jirgin F-5S da dama ne suka yi hatsari a Koriya ta Kudu tun cikin shekarar 2000, a cewar kamfanin dillancin labaran Koriya ta Kudu na Yonhap, ciki har da jirage biyu da suka fadi a cikin tsaunukan gabar gabashin kasar a shekarar 2010 da ya kashe matuka guda uku. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba an ba da rahoton wata babbar fashewa a wajen filin saukan jiragen saman kasa da kasa a babban birnin Somalia. Wani mai bayar da agajin gaggawa ya ce an samu asarar rayuka da kuma jikkata. Mai kamfanin motocin daukar marasa lafiya na Amin Ambulance, Abdulkadir Adan, ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa yana matukar bakin ciki da asarar rayuka da kuma raunuka da aka samu a Mogadishu. Ya kafa hoto inda fashewar ta faru da motar da ta lalace. Nan take ba iya gano ko mutum nawa suka mutu ko kuma wanda aka auna ba. Kamfanin dillancin labaran Somalia ya bada rahoton waɗanda suka mutu da ba a san ko nawa bane. Kungiyar 'yan ta'addan Al-Shabaab mai alaka da Al-Qa'ida wadda ke rike da wasu bangarori na Somalia ta sha kai harin bama-bamai akan manyan ma'aikatan gwamnati a babban birnin ƙasar.
An jima kaɗan, Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. Gwamnatin jihar Borno ta bi sahun wasu gwamnatocin jihohin Najeriya wajen rattaba hannu kan dokar kare haƙƙoƙin ƙananan yara a jihar. A shekarun baya ne dai majalisar dokokin ƙasar ta amince da dokar kare haƙƙoƙin ƙananan yara a ƙasar. Daga Maiduguri, Haruna Daudabi ya aiko mana da wannan rahoto.
It is my singular honor this afternoon to accent to the 2022 appropriation bill that was passed by the Borno State House of Assembly a few days ago.
Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum kenan ke bayani game da kasafin kuɗin bana ta majalisar dokokin jihar Borno ta rattaba hannu da kuma dokokin nan guda biyu, dokan kare haƙƙin ƙananan yara da kuma dokan kare haƙƙin mata. Bai da watanni shida kenan wannan doka ke gaban majalisa wurin ta dinga nazarce-nazarce a kai da kuma tattaba shugabannin addinai game da wannan doka wanda gamsani ta rattafa hannu ta kuma gabatar ma a majalisar dokokin jihar Borno. Majalisar wakilan tarayyar Najeriya ne dai suka aiwatar da wannan doka wanda suka raba wa kanin jihohin akan su rattafa hannu a kai, wanda jihohin suka duba irin matakan da ya dace da su kuma da gamsani suka maida shi doka. Wannan jihar dai ya yi ba majalisar dokokin jihar game da irin wannan namijin kokari da suka yi wajen rattafa wannan doka hannu. Lahara ka mika shi ga fadar gwamnati jihar Barista Kakashewu Lawan dai shi ne kwamishinan ma'aikatar shari'a kuma Attorney General jihar Borno wanda ya ban ƙarin haske game da aiwatar da wannan doka.
Irin wannan mutanen akwai abubuwan da ya kamata a yi, an yi magance wannan abubuwan. Duk wanda ya yi ciniki da yaron wani ko ya kai shi fatauci ko ya mayar da shi a mai hard labor din, to duk dai abubuwan da aka yi wannan abubuwan duka akwai a ciki. To muna kira ga al'umma duk abin da yake tafe wanda aka ci ma 'ya'yansu zarafi ko ta fyaɗe ma yaran su ko ta yin luwaɗi ko ta wani irin cin mutunci ko cin fuska ko cin zarafi da aka yi, su garzayo su zo ma'aikatan shari'a. Akwai inda ake ce masa sashi na kare bil adama, Department na Citizens Rights, su rubuta su bayar da phone number su da komai za mu biya. Ko bayan haka in ba za su zuwa ma'aikatan shari'a ba, nan bayan Zenith Bank akwai official lawyers wanda ake kiran shi Nigerian Bar Association Bar Center, su je wajen za mu biya. Ko kuma akwai Human Rights Commission office, su zo dukkanin wurin za mu hada kai mu bi musu kadun su.
Shi maka kakin majalisar dokokin jihar Borno Honorable Abdul Karim Lawan ya ce sai da suka yi nazarce game da makoman addinan nan guda biyu kafin suka rattafa wannan doka hannu.
Mun zauna mun yi realizing mun cire duk abin da zai kawo contradiction ma a religion, that is both Christians as Muslim. Duka mun cire kasan Borno mu Christian Muslim duka daya ne. Duk abin da zai cutar da wannan addini ko wannan addini ba za mu yarda ya shiga cikin mu zo mu samu problem daga baya ba. Saboda haka mun cikin da duk wannan abubuwa sai muka duba cewa idan mun zo mun yi fata ba abin da zai kawo tangarda addini ko musulmi addini musulunci ko kuma addini kristiya, shi ne muka zauna muka yi fasin wannan bildin domin a kare haƙƙin yare da yara da mata.
Honorable Abdul Karim Lawan kenan kakakin majalisar dokokin jihar Borno ke bayani game da dokokin nan guda biyu da kuma suka rattaba hannu na cin zarafin mata da ƙananan yara. Haruna Daudabi, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Daudabi, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu.
Koriya ta Arewa ta faɗa a yau Laraba cewa gwaji da ta kaddamar na baya-bayan nan ya hada da makami mai linzami mai tsananin gudu, inji shugaba Kim Jong-un wanda ya kwatanta gwajin da yin nasara. Gwajin makamin ya tabbatar da ingancin aiki da kuma daidaitan makamin wanda ya isa daidai inda aka auna da ke da tazaran kilomita 1000, a cewar rahoton kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewa. Bayan gwajin da ta kaddamar a makon da ya gabata, masana sha'anin tsaro da dama sun ce Koriya ta Arewa bata gwada na'ura mai tsananin gudu ta HDV kamar yadda take ikirari ba, sai dai ta yi amfani da kwatankwacinta da ake kira MARV, amma fasaharta ta yi ƙasa. Sai dai duk da ingancin fasahar da aka yi amfani da ita, jama'an Amurka sun yi tar da waɗannan gwaje-gwaje. sakatariyar jarida a fadar White House James Saki ita ma ta yi Allah wadai da gwajin da ya saba wa sharuɗan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya. A ƙarshe, yayin da ake fuskantar yawaitar kamuwa da COVID-19 a cikin ƙungiyoyin ƙwallon kafa da suke fafatawa a gasar cin kofin nahiyar Afirka a ƙasar Kamaru, hukumar CAF ta bada sanarwa game da mafi ƙarancin 'yan wasa da ya kamata a samu a cikin ƙungiyar da COVID-19 ta shafa da wasu dokoki. Wakilin sashen Hausa Muhammad Bashir Ladan yana ɗauki da ƙarin bayani.
Cikin sanarwa da ta fitar, hukumar CAF ta ce dole ne ƙungiyoyin da ke cikin gasar cin kofin Afirka ta bana su buga wasannin su idan suna da akalla 'yan wasa 11 da basu kamu da corona ba, la'akari da yadda aka rika samun 'yan wasa da suka kamu da cutar yayin da ake gab da fara wasannin gasar cin kofin Afirka a gasar Kamaru. CAF ta kara da cewa idan kuma babu mai tsaron raga a tawagar kwallon kafar kasa, za a buƙaci dan wasan ciki ya koma raga ne. A bangaren canjin 'yan wasa kuma, hukumar kwallon kafa ta Afirka ta baiwa kasashen damar sauya adadin 'yan wasa har 5 da ƙarin 1 idan aka shiga zangon ƙarin lokaci yayin fafatawa a wasannin CAF. A ƙarin bayani, za a bada mafi girman dama 3 don mai gurbin 'yan wasa 5 domin rage ɓacin lokaci. Idan ƙungiyoyin biyu suka yi canji a lokaci guda, za a ɗauki 1 daga cikin damammaki 3 ga kowace ƙungiya. Canjin da ba a yi amfani da su ba, da damar da ba a yi amfani da ita ba, za a ba da damar amfani da su a zangon ƙarin lokaci, in ji CAF. Daga cikin tawagogin ƙwallon ƙafa, ƙasashen da suka ba da rahoton ɓullar cutar corona a sansaninsu gabanin fara gasar cin kofin nahiyar Afirka bana, akwai Kamaru mai masaukin baki, da Najeriya, da Senegal, da Algeria, da Tunisia, da Burkina Faso, da kuma Ivory Coast.
Gaida Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Takunkumin da kungiyar kasashen yammacin Afirka ta kakabawa a kasar Mali na ci gaba da daukan hankalin jama'a kasashe daban-daban a wata hira ta musamman da wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulemumuni Barma. Tsohon ministan tsaron jamhuriyar Nijar Kallamun Tari ya bayyana matakin kungiyar ECOWAS a matsayin wata gwagwarmayar kare demokuraɗiyya a nahiyar Afirka da nufin taka burki ga rukunin sojoji da ke kwaɗayin karɓar madafin iko da ƙarfi.
An yi kudeta Mali, an yi maza sai da yawa ta ce a'a bai kamata ba. Wanda an kama kudeta ya ce ya saki, sai da yawa ta ce a tun da ya saki ni ai ban da wata magana. To ku shirya zabe. Wata 18 a ke yanzu da wannan kudeta da an kai na farko, kan ka san da wannan dokoki da an kashe huda, sannan ka zo ka ce ka ɗauki shekara 5 na ka shirya zabe. Shi ikon ma wanda jama'a ke bada na zabe shekara 5 ne ake yi, wani wuri shekara 4 ne ake, Najeriya shekara 4 ne ake. Akwai sale salin wannan ya zan sabon salo na amshi ma jama'a inci na zaben wanda suke so.
To amma honorable, suna kwatanta cewar kamar kasar nan ta Mali tana bukatar garan bawul a fannoni da dama, saboda haka dole ne su ɗebi wa'adi ko kuma lokaci mai tsawo.
Garan bawul jama'a ne ake tambaya su kawo shi. Garan bawul bisa iko ne, in an baka amanar kasa kake zamana ka ce to ga abin da na ga ya dacewa ga kasan mu, sa'annan ka shirya referendum, jama'a su yi zaɓe su yarda ko kasa yarda. Jama'an Mali su zaɓi wanda suke so, su ga in ECOWAS ta ɗage musu hannu, su ga in Niger ta jaye ke sojojinta daga mutuwa can don su kare haƙƙin 'yan Mali, su ga in ƙasashe na duniya wa'anda san kai sojojinsu don a kare lafiyarsu su 'yan Mali, su ga in su jaye mutanensu.
Ana ganin ya kamata sai da yawo ta yi la'akari da irin wahalhalun da talakawa za su shiga a sakamakon takunkumin da ta ƙarƙaba wa ƙasar Mali.
Eto, ka san shi an ce wani ciwo ke warke wani ƙurshi. Babu wanda ya hana yau shugabannin Mali su koma su ga sai da yawa su ce musu ku zo a sasanta. Sai a ɗauki lokaci wanda ya kamata na shirya zaɓe a tsaida da shi shikenan.
To wai a jimilce, wani irin darasi za a koya daga wannan dambarwa ta tsakanin Mali da ƙasashen sai da yawa?
Sai an tashi tsaye in ana son
demokrasiya ta yi nasara cikin kasashen mu. In ba a tashi tsaye ba har kullum wa'ansu mutane da ke kwaɗan iko za su iya ɗauka hanyoyi da dama na su kai gare su kewaye zaɓe na jama'a. Kinnan da mu ƴan hula da sauran jama'a ya kamata a ce mun sa kiyaye demokrasiya gabanmu. Kuma an ja hankalin soji bisa ga cewa yaƙi ne da tsaron ƙasa a aikin shi. Iko ko siyasa in kana son ka shige ta to ba kiya ba, amma hiddatu shama ka azabin diga.
Tsohon ministan tsaron jamhuriyar Nijar Kallamun Tari kenan a hirarshi da Sulaiman Muminu Barma. Kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matasharmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wadda har jisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau. Yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shirin za mu ci gaba da tabo buƙatar yayyafawa guguwar ƙabilanci da ke neman ratsuwa don illar ayyukan miyagun iri da ke barazana ga salama a yankin arewacin Najeriya. Shehu Malami Hamza Adamu Abdulhamid zai ci gaba da yi mana bayani daga inda muka tsaya a makon jiya kan yadda wannan illa ta saba wa al'ada da addini da ma tarihi.
Kasa ta hada mu, jiha ta hada mu, local government ta hada mu, kai wani ma gari ya hada mu. Ina dalilin da za mu rika gaba da juna mu maida abin ya zama gaba ƙarshe tasirin sa ya shafi wasu yankuna. Domin aka ce abu na kabilanci ne, kowace kabila za ka same ta a ko'ina. Zaka ce an kashe kabila kaza a wuri kaza, to la'alla waɗannan kabilar kuma da suke wani wuri su kuma su yi kokarin ɗaukar fansa saboda an taɓa mutanensu na wuri kaza. Saboda haka nake kira da babbar murya, wannan ƙasa ta mai albarka Najeriya, Allah ya yi mana baiwa mai yawa ta hanyoyi daban-daban. Allah ya sanya mutane na kware masu basira masu kwakwalwa. Allah ya ba mu wurin noma, Allah ya ba mu wurin kiwo, Allah ya ba mu ƙasa mai albarka, Allah ya ba mu ruwa, Allah ya ba mu dazuzzuka, mu yi amfani da wannan dama. Kuma babban ta shine mu ji tsoron Allah, domin in aka ce dan adam baya tsoron Allah to babu shakka zai iya yin kowane irin ta'addanci. Allah subhanahu wata'ala a cikin wata aya yana cewa na bismillahir rahmanir rahim wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alamin. Wa min ayatihi, daga cikin ayoyin Allah, khalqus samawati wal ard, halittar sama da ƙasa aya ce ga Allah subhanahu wata'ala. Aya ce Allah ya sanya ga talikai sama ga tanan ba gwafa, shekarunta ba a san yawan su ba, sannan kuma ba mu ga inda ta tsage ba, ba mu ga inda ta samu matsala ba, tana zaune aya ce. Haka ƙasa ma kanta aya ce, mu yi shuke-shuke, mu yi gonaki, mu yi hanyoyi, mu yi kamfanoni, ga ruwa ko'ina ana shiga ana samun albarkacin da Allah ya sa subhanahu wataala ciki. Saboda haka aya ce wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, Allah ya ce sassabawar harsunanku, wannan baya jin harshen wani sai ya in ya koya. Wa alwanikum, launin jikinku kawai in kuka duba, Allah subhanahu wataala yace aya ce. Kenan wanda Allah ya yi shi fari ba a yi shi fari don ya yi wa baki dariya ba, wanda Allah ya yi shi baki ba a yi shi baki don ya yi wa fari dariya ba. Wannan Allah subhanahu wataala yace ku yi abu ne wanda zai sa ku lura ku duna ku fahimci girman Allah. Ya halice mu uwa ɗaya uba ɗaya, amma wasu farare wasu baƙaƙe. Wasu addinin da Allah subhanahu wata'ala ya nufa da su yi shine musulunci, wasu addinin da Allah ya nufa su yi shine addinin Christianity, ko wasu addinai daban-daban waɗanda su ma suke ganin nan ne mafita a wurin su. Saboda haka in mun fahimci cewa tsakanin mai addini da mai addini ya kamata su fi kowa zamantakewa mai kyau. Kuma mun samu Abdulrahman Mu'awfu dinnan, wato duk da cewa Balarabe ne ba Qureshi, Bilal dan Habasha bakin fata, bawan da da yake bawa aka yanta shi, ya auri kanuwar Abdulrahman ibn Auf, Balarabiya yar Makka ya aure ta kuma sun zauna lafiya. Saboda haka Allah subhanahu wataala baya nuna bambanci na launin fata ko harshe ko wani abu. Saboda haka mu fahimci cewa idan muka dubi wannan tsari na musulunci, babu shakka zai bamu zaman lafiya a Najeriya mu, zai bamu zaman lafiya a duniya baki daya. Idan muka duba ma tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama aka tsangume shi a garin Makka, farko abin da yake wa sahabbansa su je Habasha su yi hijira. Habasha Najashi Kirista addinin Kiristiyanci yake bi a wannan lokaci, amma Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ku je Habasha Najashi sarki adali ne, ba a zaluntar kowa a gabansa. Kuma abin ya tabbata sahabbai suka je kaura, ba su cutar da su suka sake bin su can akan su kamo su su dawo da su Makka dan azabtar da su. Najashi yace ba zai bada su ba. Saboda me? Saboda addinin da waɗannan suke bi da wanda waɗannan suke bi daga kwalaba ɗaya suka fito.
Arewa yau kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
Arewa zumun ta samu dusai nishaɗi sai sharhudiya sai alfahari da yawan kwafi.
Matashin dan siyasa daga Sokoto Shamsu Gandi Yaro ya ce matukar ba a tausayawa talakawa Arewa ba, to zai wuya a iya samun maslaha mai ma'ana.
Amma hakika abubuwa yanzu na su ruka, wallahi ba su da daɗi, abubuwa sun lalace. Ga tsadar rayuwa tana kana cikin wahala. Duk abinda an kace naira bai yake Nasiru ya koma naira 50. Ko menene dai talaka a cikin wahala, talaka a cikin matsuwa? Ko biyan ka dogon talaka yake karewa? A jita sun talaka, talakan nan shi ne ke zuwa ya bilagi ba ya kada kura. To in dai har ba za a kawo talaka ba, to me amfanin demokradiyya ne? A bari mana.
Wato in an duba yan arewa ne ma a yi suka dage, wannan kamar lokaci ne ma na mulkin yan arewa. Zaman lokaci suna ta fafutukar ganin sun samu gwamnati daga dan arewa, kuma gashi nan Allah ya cimma musu burinsu.
To haƙiƙa kuma in ka duba wannan akwai wannan wallahi, don haƙiƙa shugaba Buhari wallahi ya yi ƙoƙari. Saboda in ka duba man Nasiru, duk wata babbar kujera da a cikin gwamnatin ga tana hannun dan arewa. Shin shugaba Buhari shi zai aje riga shi zo shi mu arewa aiki? Ya dauko ku hadon ku zan mace baka gare shi, ya ba ku kujerin ga ko wannan ku ya kaya mu jikin shi, ya koma gehe ya ra ku bewo shi. Ba a jin ku, ba a ganin ku, ba ku iya taimakon kowa. Daga ku sai ƴaƴan ku sai kannin matan ku, ba ku iya taimakon kowa, ba ku iya neman ma kowa aiki, ba a maganin ku, kun boye wannan rayuwa wace irita. Kuma in yanzu lokacin siyasa yayi, babu kunya babu tsoro Allah, kuma ku koma gidajen ku wai ku ce al'umma huke ne ba. Ku ji tsoron Allah ƴan arewa da anka ba mukamai.
Kaga cewa ake dama sallah daga liman take baci, wannan dai duk wani abin da wani mai mukami zai yi dai yana da wanda ya nada shi. To da dama inda a ce masu rike da mukamai na zartarwa su ya kamata su rike daukar matakai ai a tsarin mulki yadda abubuwa za su na tafiya daidai.
To lalle shi kenan shugaban kasa ya kamata ya tsawata ga waɗannan mutanen da yabba kujeri, ya kamata ya sa musu idanu game da wasu abubuwan da suka ba a kyalin su ba. Kai ba Nasiru, abubuwan da yanga maka dai sun dai cakuɗe, ba abin da za a ci kawai Allah ya ci, Allah ya sauki. Wallahi abin da ake cewa kwatuna bare bai ji daɗin bana ba, to wallahi shi dai ɗan Najeriya to ya ka dai Allah dai ya sauke kawai. Amma yana cikin hali, yana cikin matsanancin hali, yana cikin mawuyacin hali, wallahi yana cikin kurkuku. Wallahi ya kai al'umma su tashi tsaye, su duƙufa, su yi ta istighfari, su roƙi Allah. Yawan istighfari yana kawo alheri ga ƙasa. Manyan mu na arewa suna da matsala, wallahi ba su son ƙanana, ba su taimakon ƴan uwansu ƴan arewa, ba su jinƙai, ba su taimako. Manyan mu na arewa su haka. Ya kake ka zo Abuja ma kana matsayin ɗan buga-buga, ka je ka kulla har ɗan arewa babba wanda kuke state guda da shi ya ganka je ya soke ka, kuma ya kika so 100 a kasa dukiyar shi 100 ko guda ba kada, amma ya ganka ka je ka kulla harkar ka, zaka samu dan abin da ka korin bakin ka guda ya je ya tura harkar, in yana da iko zai hana a yi maka wannan abin. Allah ji ina ci gaba yake nan.
Ya nuna akwai hali irin na kyashi kenan a zakarin arewa.
Babu kana'a, babu wadatar zuci gare su. Abin da nake tunawa wata rana muna hira da late former president Alan Shehu Shagari, wallahi muna magana da shi, yake ga nan cewa lokacin da sojoji suka kore shi a gwamnati, abin da yake cikin account din shi 60,000 sai da shekara hudu bisa shugaban kasa an kai juyin mulki ka duba haganiyo ko kamsa wallahi an ka ba ka shekara hudu dan an kai ma dogon bincike ana samun miliyan 50 gare ka tsakanin kaddara ka abin da ka aji to ka ji shugabanni na dori masu wadatar zuci waɗanda ka kwatantawa abin duniya bai sha musu kai ba su damu da su tara abin duniya ba kuma ba su damu da su dauki irin su su daga sama ba sai dai su wadiyan wasu su ka wadiyan wasu Allah ya zaɓa mana abin da ya zama alheri Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari masu jin tausayin mu masu yi mana wanda ya kamata
mun gode Shamsu Gandi sai mun saki samun damar rantawa da kai ranan gaba kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to salatai sai fa ku himmatu dan ku jara kasar ku da gaskiya kuma Allah shi ne zai shiga yake yaya are waza ba daya
a gaida Nasiru Adamu Alhikaya yanzu kuma sai rayin da kuke aika mana ta hanyar email Jama'a assalamu alaikum ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email Sakonmu na farko ya fito ne daga kawo mai ruwa Bajoga da Salim Muhammad Isa Bajoga suka ce gaisuwa da fatan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka kuna lafiya bayan haka muna jinjina wa likitoci da suka yi wa wani mutum da shan zuciya a ladiyar Amurka hakika sun zama abun koyi ga likitocin duniya muna fatan Allah ya baiwa wanda aka yi wa wannan aiki lafiya Sako na gaba ya fito ne daga Malam Hussein Dangote karasuwa daga jihar Yobe yace salam biyoye Hausa hakika matakin tsohon gwamnatin jihar Lagos Ahmad Bola Tinubu na nuna sha'awar sa na tsayawa takarar shugabancin Najeriya a zabe mai zuwa na shekara ta 2023 wannan abu ne mai kyau dan Hausa ana cewa a rashin tayi akan ba arha amma ya sani cewa mu fa talakawan Najeriya a wannan karo sai mun tsaya tsayin daka wajen zabawa kanmu shugaba na gari wanda zai cire mana kitse daga wuta sai sako daga Sani Muhammad Kindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya yace salam biyoye Hausa dan Allah ku bani dama in kira ga yan uwana matasa da mu maida hankalinmu wajen ganin mun dogara da kanmu ta hanyar koyon sana'a koda kuwa matashi yana karatu ne domin a gaskiya zaman kashe wando ba zai haifar mana da dami ido ba ya kamata mu farga mu kaucewa duk wani abu da ba zai amfane mu ba sako daga Shehu Adamu Rajau yace a yayin da gobara mai karfi ta yunkuro tana neman babbake mana yanki na arewacin Najeriya mun ga shugabannin mu sun fara mai da hankali kan zaben 2023 to ya kamata su sani cewa mu ba wanda za mu zaba a 2023 fatakaddai tafiyar ta ci gaba da tafiya a haka sako daga Bello Isiyaku birnin Fulani karamar hukumar na fada jihar Gombe yace muna jinjina da yabawa yan wasan tawagar kwallon kafar kasar mu Najeriya wato Super Eagles bisa samun nasarar da suka yi na lallasa kasar Masar da ci daya mai ban haushi a karawar da suka yi jiya muna kira ga yan wasan tawagar da cewa su kara himma da azama a wasannin da za su buga a gaba domin ganin sun samu nasarar lashe kofin gasar AFCON din Madalla da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice
to wallahi da take kasar Rasha da kungiyar tsaro ta NATO suna ganawa a yau Laraba a Brussels akan tankin da ke faruwa kan iyakar Rasha din da Ukraine NATO ta bayyana rashin amincewa ta da sojojin da Rasha ke girkewa akan iyakar tana mai cewa hakan na kawo cikas ga tsaron Turai Wani majukin jirgin sama na Koriya ta Kudu ya mutu a jiya Talata bayan da jirgin sa samfurin fadi yayi hatsari a wani tsauni dake kudu da birnin Seoul babban birnin kasar sakamakon gazawar inji a cewar sojan saman kasar Ma'aikatar soja ta faɗa a wata sanarwa a jiya Talata cewa matukin jirgin ya gaza fidda kansa a cikin jirgin bayan da ya samu gargadin tashin wuta a cikin injin jibi kadan da ya tada jirgin jiya da rana daga Sowon
To ma sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da tsadi wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda zuwa madadin baba ya ku makeri da yake na gabatarwa sai kuma Jul Leather Production da ta bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.